Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 21 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta voahausa.com a internet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyyar FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara,
Maryam Bashir Bugaje
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa na nan tafe da ƙarshen muhawara da aka faro a wancan makonni ko kuma biyu da suka wuce akan sabon salon mamayar filayen noma da wasu larabawan Saudiya ke son yi a yankin Difa ta ƙasar jamhuriyar Niger. Wannan batu ya ma sa wasu na zargin cewa da gangan kila aka kai rikicin Boko Haram yankin Difa don a kori manoma, wato wayan a sha'an kori kare a gindin dinya. Wannan ya sa ake tunanin kila ana son a ba su magonakin nasu ne ga larabawan. Ko me masu muhawara suke cewa game da wannan zargi?
Abin da zan gaya musu su yi hattara da maganar da su yake fita a bakinsu.
To wannan magana tambaya ce mai ma'ana, kuma akwai kamshin haka sosai bisa wannan zance.
Ba magana ne ba aka yi mutane su fahimci ana jin ciwon talaka. Ayyukan da aka yi na kamata su nuna da cewa ana jin ciwon talaka.
Surutun nan da ake ta yi, wai shin ba a Niger za a yi noman nan ba? Kuma ba 'yan Niger ne za su ci abin da larabawan nan da Saudiya za su noma a yankin Difa ba?
Za su yi noma ne kuma za su kai su kasashen Turai wa'anda ya zama tocan ne, kasuwanci ne za su yi da wannan abin, wai ba mu ne za mu yi amfani da shi ba. In mutum ya yarda, ya yarda, in kana so kuma in ba ka yarda ba kai ka sani.
Masu saurare za ku ji muhawarar da kuma bayanin Professor Buba na Maiwa da ma labarin ɗan iya yau akan halin wahalar rayuwar da ake ciki a Najeriya da ma ƙasar Niger da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance da wannan shiri.
A Facebook da Twitter mi muku tambaya cewa a ganinku ta yaya za a farfado da noma a yankuna da sojoji suka sake kwatowa daga hannun Boko Haram. Ga amsoshin ku. Sakon farko daga Ibrahim Balakirfi yace assalamu alaikum yau da gobe. Ni kam dai nayi yajin sauraron wannan shirin saboda yanzu babu Jamila. To amma yanzu na dawo. Abin da ya kamata a yi shine a tabbatar da dorewar zaman lafiyar tukunna. Sannan gwamnati ta samar wa jama'ar yankunan. Dukkan abin da suke bukata domin noma, kamar su tallafin taki, iri, kudade, kayan aikin gona da dai sauransu. Kuma dukka su zamo kyauta ne ba bashi ba. Ga Ibrahim Balakirfi jahar Bauchi.
Wato da yace yayi yaji saboda ba Jamila. To ina ga ya dawo kuma saboda yaji Maryam ta faru.
To
dan Allah duk wanda suka yaji ma dan Allah ku dawo. Mu ma muna nan muna kewar ta ko ba haka ba. To sai kuma sako na gaba Shehu Adamu Rijau. Yace eh to hakika wannan wani aiki ne babba a gaskiya. Ganin irin ta'adin da ƴan Boko Haram suka yi wa yankunan, domin a wasu yankunan har kona gonakin su suke yi kawai saboda ita. Babban abin yi domin farfado da noma a waɗannan yankuna shine a tabbatar da tsaro ya samu sosai, sannan kuma dole fa sai gwamnatin jihohi da dama da na tarayya sun hada ƙarfi da ƙarfe wajen agazawa manoman yankunan da kayayyakin aikin gona, kuma su ba su jari mai kauri ganin aljifan su babu nauyi a yanzu. Takin zamani shi ma ya kasance wadatacce a wurin su. Sannan idan da hali su manoman su dinga taimakekeniya ta hanyar yin aikin gayya a tsakanin su, kuma noman nasu ya kasance har da na rani ba wai sai damuna kadai ba. Matukar aka yi haka, to tabbas za a farfado da noma a waɗannan yankuna da aka sake kwatowa daga hannun yan boko haram cikin sauri. Addu'ar mu dai a kullum ita ce Allah Ubangiji yayi mana katangar karfe daga dukkan wani aiki na ta'addanci a duniya baki daya, kuma ya azurta mu da dawwamamman zaman lafiya mai dorewa. Amin.
Sai Jamilu Muhammad Gwaram ya ce abinda kamar wuya wai gurguwa da auren nesa, amma dai fatan mu anan shine Allah ya kakkabe mana duk wani dan ta'adda a doran kasa, musamman yan boko haram da suka hana iyayensu da yayyensu da kannansu sakewa bisa san abin duniya, dan ba dan Allah suke yi ba, dan ba gunda Allah ya ce ka kashe wanda ba musulmi haka kurin ba, ballantana dan uwanka musulmi.
To sai Sale Muhammad Sale Damari, yau da gobe ni a nawo ganin gwamnati ta basu tallafin kayan noma kama daga kan iri, takin zamani cikin lokacin da ya kamata, da tractors, da kuma kafa sansanonin rundunar sojoji domin fargabar Boko Haram. In aka yi haka, to manoma ba za su ji fargaba na dawowa daga sana'arsu ta noma ba. Allah ya sa mu dace.
Amin. Sai Hafiz Sani Murabus Attajiri ya ce duk da dai sai kun zabi wanda kuke so a sakonni kuke karantawa, ni dai ra'ayina shine shugaba Buhari ya karkata wajen ganin duk wani tallafi na kayan noma ya isa yankin da yake zuwa, yana kaddamar da noma a yankin kamar yadda shugaban ya kaddamar da na jahar Kebbi da kansa.
A to Maryam ya ce wai sai mun zabi wanda muke so muke karanta, to sai kuma gashi an zaba kenan da nashi. Yau to ba zabe muke ba, abin da ya fara zuwa hannun shi. Yawa abin da yawa wai mutuwa ta je kasu. To bari mu leka sakonnin da muke da su a Twitter. @Muhammad_Ngala yace @VOA Hausa, idan har an ce za a farfado da noma a waɗannan yankuna, to babban abin da za a ba wa manoma shine tsaro a waɗannan yankuna.
Sai sakon karshe daga @AwalHudu4 yace @VOA Hausa, matukar tsaro ya ci gaba da inganta a yankunan su, za su gudanar da noman su yadda ya kamata.
To muna godiya.
Yanzu kuma ga zauren matasa ga kuma karashin muhawarar da Yusuf Abdullahi ya hada mana akan maganar hilayen noman difa da ake son ba ma Larabawan Saudiya ba bisa ka'ida ba. Masu muhawarar su ne Mairu Malam Ligari, shugaban majalisar yankin difa, da Musa Cangari, dan jarida kuma dan gwagwarmayar kare haƙoƙin jama'a, da Nasiru Saidu, shugaban kungiyar muryar talaka a ƙasar Niger, wanda zai kammala bayanin da ya fara yi a makon jiya akan yadda gwamnati ta yi amai ta lashe game da shirin ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar, da ma tanadin da kundin tsarin mulkin Nijar ya yi game da wannan batu.
Ko kundin ƙasa namu ya yi tanadi ga gwamnati ga shugaban ƙasa su yi kariya ƙasa da 'yan ƙasa, da kuma a yi musu tattalin arziki yadda ɗan ƙasa zai ci da kanshi cikin ƙasar shi, tunda ba a yarda da a hita ko a tai aita wani aikin badala ko wani kwadago a lorku. Mutum yana iya a tallafa mai kaɗan, ba jihar Difa ba kaɗai, yau duka manoman Nijar ga wajaje da yawa akwai inda ɗan tallafi na mutane ka nema kaɗan. To gwamnati ya yi politik ta maison de paysan, an yi abubuwa da yawa, ana zance initiative trazen mutum ya zauna wuri guda a kama mai. To kuma wanga zance in ya shigo na ƙasashe ya zan paradox kuwa. To waɗanda an kai fixe an ka ce a kawo musu aiki, marmakin mutum shina noma da kai ne. Ba yiwa a ce shi koma shina yi ma wani aiki kuma a ce wannan abun ya yi shina noma mu kai ne, wannan bai zama gaskiya. To ka gani dole gwamnati ya kiyaye irin politik din da ya sa gaba ko aka kwatanta mutane ga ta itta aka yi, ya kamata a ce shi ma talaka ya fahimci haka nan aka so. A zo a iske shi, maraye shi, a taimaka mishi ya samu ya farfado tattalin arzikin cikin gidan shi, da haka nan ne kowane gida in arzikin babbako dole arzikin kasa ya babbaka gaba ɗaya. Amma a mai da abu na partenariat public privé na jari huja, ni wannan bangare ba abu ne ba wanda na yarda da shi na tabbatar kullun yana sa a ci gaban kasa. Surtout Niger, muhimmancin mu na noma da kiwo, ana iya a bari wata kasa ta shigo ta dibi kalanzir ko ta dibi uranium ko ta dibi gawa, amma noma da kiwo a ce abinda an ka gada kakanni da uwaye, yau za a maida shi ga hannun wasu su yi su bamu mu ci kuma a saida. Wannan ka gani in ka diba har al'adodin namu ai an shiga cikin su.
Nagode Nasiru. Daga cikin korafe-korafen da ake game da kafa shi wannan kamfanin na kasar Saudiya, akwai wadanda suke ganin cewa watakila da gangan ne ma yan Boko Haram suka shigo yankin na Difa domin a kori mazauna wannan yankin su bar filayensu na noma. Mun tuntubi shi shugaban majalisar ta yankin Difa kan wannan batun, ga kuma abin da yake cewa.
Hulɗa da kasashen mu suke da kasar Saudiya ba yau bane. Tun lokacin ana zuwa Makka ta kafa, da kafanin da ake zuwa Makka, Afirka ta yamma da Afirka na ta arewa duka ta jihar Difa suke bi ta kafa su tafi Makka su bi ta Chad su tai Sudan su shiga jirgi na ruwa su tai kenan ba yau ake hulɗa ba Saudi Arabia ba yau ake hulɗa ba hulɗan mu tana nan ta dade kuma shugabannin mu suna so su inganta ta kenan yau Saudiya ai tana daya da kasashen duniya wanda suke fada aji mu wanda suke suka mu mun san don me suke yin shi tunda akwai kamfanonin da suke wa wannan baranda mun sani amma lokacin zai zo mun sani ai ba haka nan suka tashi ba shekara 2 shekara 3 su sun san mun san abin da suke su so suke jihar Difa kullum ta kasance tana zawo su kuma zawon nan da shi suke aiki da shi suke ci suna sha su kenan talakoki su rame su suna giba amma ba za su ce ba ga talak so suke kullum a ce jihar Difa tana cikin matsala tana cikin bala'i to su lokacin nan ne za su rayu to mu kuma muna gudun bala'i muna gudun sharri muna so jihar Difa ta zama jiha wadda za a rika ji da ita kenan bai yayyuwa haka nan sai dole mun yi aiki da abubuwan da muke da wanda Allah ya bamu mu inganta su yanda kuma kowa zai ji dadi shine bukatun mu abin da zan gaya musu su yi hattara da maganar da su yake fita a bakin su shi ka san in kana so ka kama abu in ba da kai ba a zubda shi ko to kai hankali don wanka zubda shi in yana zafi zai kona kafanka su san maganar da suke fadi akwai maganganun da bai kamata mutum ya fada don mutanen Difa shekarun da ya wuce sun ga bala'i sun ji ciwo wanda uban shi ya mutu ko uwarsa ta mutu ko wansa ya mutu ko aka yanka dan uwansa akwai maganar da ba zai yi ba in ka san abin da sojojin Niger suke yi a can su je suna mutuwa don mutane ka tashi kai irin wannan magana wallahi mutane san maganar da suke akwai maganar da bai dace ba koda mutane su sun tabbatar da cewa sai ƴan Difa sun rame su za su ci abinci ko to amma akwai maganar da bai kamata su rika yi ba don bai da inganci ba hankali ba zai dauke shi ba shine magana na gaskiya
to Musa Cangari ko akwai amsa da zaka bayar game da waɗanda ke ganin cewa da gangan ne aka bari ƴan kungiyar Boko Haram suka shigo yankin Difa domin manoma su bar filayen nasu daga bisani a baiwa wani kamfani
to wannan magana amsa ce tambaya ce mai ma'ana kuma akwai kamshin haka sosai bisa wannan zance da ake ciki na horo kaga yanzu wanda yake cikin yankin Chadi garuruwan nan da sauransu yanzu in wani yaji an ce huto sun huto da an aza cikin wata da biyu za a kare da abin su koma ba samu suka koma ba Nasiru ya ce duk abin da mutane suke fatan su yanzu shine su samu su koma wuraren su to ba su koma ba in aka suka ji labari ke bayan wannan rikici in ya kare tanawa ba za su samu su koma wannan wurin ba zai zama mallakan wani ka san za su iya su ce kenan dama an hudo su daga can ne da a samu dama wani ya zo ya dauki wurin haka za su dauka kuma saboda wannan ne mu muka yi kira ga hukuma muka ja hankalin su da wannan abin in suka yi shi zai iya kawo rikici zai iya sa mutane su yi shakku bisa kan duk abin da suke yi kenan akwai haka nan in ko ba a so a karhawa dan kowa yanzu yana ana fata ne a huta cikin wannan halin da muke ciki in ana so a huta a fara shifka alheri a dauki hanyoyi wanda ko a gaba ba sai samu cikin wani rikici fa wata fitina wanda zai ba wadansu kasashe daman su zo su mana sabon sallo na mulkin mallaka dan saboda mutane shine suke hange suna nema su zo su raba mu da arziki mafita guda ne wannan abin ba sa hannu ba a yanzu gwamnati shugaban kasa da kanshi ya kamata ya saida wannan abu yace an hwasa a ce an hwasa ba za a yi anan ba kuma a wani waje ma ba za a yi ba dan saboda mutanen wani da zai yi tambaya da suka zo ba jihar Difa ba kawai ba suke so sunan su shi take kin Flav Niger SA wanda wajejin da suke hange an kai su ne can akwai nan bakin kogin Niger nan ma suna nema dan saboda aku suna da hannun ja'ari cikin sarin da ake na yin dam na kandashi suna jira dan bai kare bane inda wannan ya kare da nan suke so ma inda wuraren da adda ruwa suke bukata
kenan yanzu an kare dam na Kandaji za a jara wurare su irin wannan kamfanonin za a ba talakawa dan kadan amma kamfanoni za a iya a ba mafi yawancin filayen su ha a saye suke bisa wannan suna jira abin ya kare
nagode musa Nasiru dan ke lokaci ya riga ya kawo jiki ya kawo kashe me kake ganin mafita game da shi wannan al'amarin
da su hukumomi na jihar Difa da gwamnati da mu ƴan warahulla duka mutane su gane da kowane yana huricin ana yi saboda talaka in ka saurari shugaban da'irar jihar Difa ya yi zancen talaka kwarai to abunda ba magana ne ba aka yi mutane su fahimci ana jin ciwon talaka ayyukan da aka yi na kamata su nuna da cewa ana jin ciwon talaka misalin da zan yi maka ba wanda hankali ne zai dauka cewa a amshi gona ta talaka a ba wani ya noma a saida mishi shine ya gyara talaka da a bar shi shi noma a bi dai hankali bai dauka wannan kamar yanda nace maka gwamnati ya tallafa ma talakawa cikin harkar noma da kiwo kamar yanda yake hurucin kullun zai yi ko yana yana yi amma waga hanya ta a zaizaye noma a shekaru kadan noma ya koma ga hannun mutane na kasashen waje tunda yanda Musa yace ba canza a tsaya ba kada idan suka ji dadi sai a bude wasu wurare to shi kuma duk inda kaga kasa yau mutane suna da ita kuma akwai matsala ta in gwamnati na son wuri yanda aka danna hakin talaka a amshe wuri kana ganin in za awon karuka wanda akai gonarka ta aka danne a amshe a baka yan karuka yan kadan in kana so maka so sai a ce incin gwamnati na gwamnati kasa ta gwamnati to yanzu can Difa wannan tanadi shi shugaban da'irar Difa yayi a hankali shi doka ta bashi incin ya amshi gonakin mutane tun daga alamu ya rijiya ta tsakanin shi da kamfani na jihar Makka na garin Makka ya za a yi shi aiki da dokoki na kasa bai taka doka ba shi dauki gonakin mutane a ba daga hannun kamfani alhali su talaka su koma suna aikin kwadugo ko aikin noma wannan sai an yi lissafi gare shi a kiyaye
komi kake a duniya ka san ta Allah komi kake a duniya
Allah ya ci gaba da sanar da mu sanin Allah. Surutun nan da ake tayi, wai shin ba a Niger za a yi noman nan ba? Kuma ba ƴan Niger ne za su ci abubuwan da Larabawan na Saudiya za su noma a yankin Difa din ba? Professor Abube na Maiwa ya amsa waɗannan tambayoyi da muka yi masa, amma ya fara ne da ƙara jaddada cewa talakawan Difa ba sa son wannan shiri sam-sam na son baiwa Larabawan Saudiya wurin noma a yankin su.
Talaka suna faɗi suna kukan haka. Suna kukan haka akwai waɗanda ma ba su yi ma dogon karatu ba sai su yi min audio suke yawa waɗanda ba su iya rubutu da karatu sai su yi audio suke ga irin halin da ƙasar Difa take ciki wato wanda yake zamanancin shine yake zuwa yake irin waɗannan maganganun ba wanda yake can su gurna cikin garin Yamai ba wanda bai san ma abin da yake faruwa a can kin
Professor Abuba na Maiwa a ganinka akwai ta hanyar da talakawan wannan yanki ko in ce na jihar Difa za su iya bi domin su kwaci kansu su hana ganin wannan abin ya tabbata
to akwai hanya mu Halima abinda annamu in muka ga abu wanda ya zamanto muka yi tsammanin cewa wannan baya zuwa kamar ba alheri bane ga ɗan ƙasa mafaki amma aka ce shi mai kai shi ya san ma za tsoransa wato in an faɗa musu kamar yadda na rubuta wani wanda da yake kamar yana goyon bayan a baiwa ɗan Saudiya jingina na ce to mu iyakaci abinda an wajibi gare mu shine in muka ga abinda za a cuta a ƙasar Niger mu faɗi ɗan ƙasar Niger su ne ya kamata su tashi wanda ya gani bai raba ya tashi ya ce bai raba amma kuma in suka ce gudan faɗin ƙasar Niger wato kilometer miliyan guda da 600 da sauransu na in da 267 kin nan idan suka ce shi za su saida mai kai shi ya san ma za tsoransu iyakacin mu in muka gani mu gai in mutun ya yarda in kana so kuma in baka yarda ba kai ka sani dan saboda akwai mutane yau waɗanda suna bayan ma'aikanta ko kuma suna son rai suna cewa wannan magana ƙarya ce wannan magana ƙarya ce gaci shi shugaban ma jihar ta na ce shugaban kamar majalisa ta jihar Difa shi da kanshi hoto yayi wannan zantan ya maida shi gaskiya wato bai musun shi ba bai karatar da zancan ba shi da kanshi hoto wai kuma har yanzu a cikin kasar Niger ana samun mutane wanda ke cewa wannan magana ƙarya ce wato akwai matsala guda Halima cikin kasar Niger shine cewa yawan mutane duka waɗanda ke kamar zance ga kara ga itace ba su da cikakken labari kun bossa zuwa neman labari su san irin yadda ƙasa ta kwanya da ƙasa ta tashi ƴan ƙasar Niger kenan kuma ƴan ƙasar Niger matsala guda gare su wato muddin kaje kai magana wadda bata je ba ta fannin maikanta irin nasu sai a dauke ka kai maki alhali bussan ba da cewa kai ƙasar ku sai kake wa kokowa talakawa na difa yanzu gare su ya saura mu iyakacin ta magana kwanta kwarkwata ta mun gaya musu mun ce musu ga irin abinda za a yi faru gare su ban ma fata abin ya faru amma yanzu gare su sauran gare su ya saura wato idan suna iya tura mutane su janye wannan rijejeniyar to su tura mutane su janye wannan rijejeniyar in kuma sun ga wannan shine ribar su to bismillah
Professor Abuba na Maiwa idan yau wannan abu ya tabbata a Difa gobe wani bangare na Niger ko Tawa ko Agadez ko Tillabéri ko Zandar ko Maradi abin zai shafa kenan yaya makomar shirin gwamnatin kasar jamhuriyar Niger wanda take tinkaho da shi na dan Niger ya ci da dan Niger
wannan ya zaman to kamar koran kuda ga baki ne wato cewa da in dai har ta kai ana jinginar da fadin kasa to gwamnati ta kasa bisa ga alƙawarin ta dauka ma ƴan ƙasar Niger kenan ba abin da ya mata saura ko sai dai ta jingina da ƙasar na ɗaya kenan na biyu kamar yadda kika faɗi wato abin ya zamanto ana fama da talauci a ƙasar Niger kamar yadda ba azato wato shine cewa da sannu duk wanda aka zo aka gwada ma kamar miliyan na sefa 50 aka ce wani ka sai da gonarka tunda su wa'ancan masu sayan nan suna da kuɗin haka aka zo aka ce maka sai da gonarka billahi allazi wala ilaha illa ka sai da zai in ya sai da kuma bayar shi ce wato gobe ba shi kin ba shi fa zai rayuwa da wa'annan ɗan kudaden to gobe bayar shi ce ita ce za su ga cikin halin kakani kai ko da yake ma kasar Niger tana da fadi wato bangaren da ake iya noma cikin kasar Niger yana ma mutane karamta sosai kamar yadda ba a zato saboda mutane suna yayyafa wato sai a zo a raba gonaki kamar a ce laccizo yana da gona biyar ya samu ɗa biyar kowane ɗa cikin su ya samu ɗa biyar wato in aka zo aka rarraba wannan gonakin sun yi kaɗan kenan wato maimakon a zo a samu a rinka tatso ruwa ana bari talakawa suna noma rani da sauransu mai muhimmanci a wai shine a jingina kawai mutane su zo wani shin ƴan Niger suna tsammanin cewa su mutanen Saudiya in suka samu wannan kayan gonaki wato nan ne kasar Niger za a amfani da su ko da an yi amfani da sunan cikin kasar Niger kin abinda zai faru shine cewa za su faida mana shi da farashi wanda an nasu wanda ke da yunwa baya da cikin rumbunka baka da komi aka ce maka tiya hatsi za ka saye ta kaza dole ila tilas za ka saye ta haka wato cewa da hawa yau dai su ne za su yi arziki mu ƴan kasar Niger kawai sai ƙara talauci a muke yi wata rana ma za mu fara gudu muna zuwa cikin kasashen waje kasashe makwabtan kasashe su ba sai zaman su bar saida ba wannan babban nuhi ne nasu ko mugun nuhi ne kowa ya sai tsaye kashi kowa ya hana gonar shi za su yi noma ne kuma za su kai su kasashen turai wa'anda ya zamanto can ne kasuwanci ne za su yi da wannan abin wai ba mu ne za mu yi amfani da shi ba kada kuma mutane su manta da cewa wannan saye-sayen ƙasar fa yanzu haka in aka je aka diba babban birnin ƙasar fa shi da ake kira Paris Laraba nan sun saya babba cikin London ma Laraba nan sun sai anguwa wato cewa da suna nan suna cimin duka wannan wurin ne akwai zamanin da za ya tasowa za su fada kayabai ta cewa da wannan wurin sai da musu ne akai har abadin abada kun ba za su gusa ba daga nan yanzu wannan kwatamce ne akwai kasashe kamar na gabacin Afirka inda suka zo suka girke kayan su irin haka ba kasar Saudi Arabia kadai ba ce akwai kasar Kuwait akwai kasar Qatar haɗaɗɗiyar daular kasashen Larabawa duk sun zo mun gani irin abin da suke shibkawa a cikin wannan kasashen wato cewa da ba ƴan kasar bane suke amfani da duka abin da ya zamanto ya fito ta fannin kiwo da noma wanda su suka yi wato alil misali ma abin ana iya kwatanta shi da abin da ake yi kasar Zimbabwe a da kakin shi shugaba Mugabe ya je ya gane da cewa da wato gonaki a maida ma talakawan Zimbabwe ita haka nan ne za ya koma za a samu mutane ƴan kurakurai wanda za su sa su yi noma baƙaƙe namu su za su yi noma amma waɗanda za su ci riba abin suna ƙasashen turai zamane ba mu bane za mu yi amfani da abin da su za su noma abin da mu gani ne duk kowa yake so ya je ya gani can gabacin Afirka irin abin da su irin wayar da suke toya su waɗannan masu sosai wannan wurin wato su ba su da wuri ne irin na noma kamar haka suna nan suna neman shi ne duka gare mu kasashen mu, wato mun koma kaman mu ragaye ne, ban ma iya noman wuri, ban ma iya maida shi yadda ya kamata, wato a zuwa dan kama wasu idan suka yi kuma riba tara kasashen waje, su kuma su dauka su kai sauran abinda suka abinda kudin da suka hudu a cikin su su gyara kasashen su, mu kuma muna ƙara larkewa gaba daya.
To yanzu ga Isa Lawal Ikra da labarin dan iya akan mawuyacin halin rayuwar da ake ciki a Nigeria da Niger.
Da ganin dan iya yau nace dan uwa ina ganin kamar kana cikin damuwa. Yace gaskiya ne na Ikra, ai kaga alamu cewa samsam bana cikin natsuwa. Don duk inda na dan tsuguna cikin kasa sai inji yan uwa na ta kukan yunwa. Kusan duk inda na kurda suna ta fama da tsananin tsadar rayuwa. Talauci da tashin farashin kayan abinci da na more rayuwa ya sa mutane na ta kokawa. Ance yan gudun hijiran yankin arewa maso gabashin Nigeria ma suka fi kowa soyuwa, saboda yunwa ma ta sa har wasu sun fara mutuwa. Kuma wai ba dama kai magana a irin wannan tsananin tsarin rayuwa sai a ce ka ji dan adawa, ko kuma ka ji wasu yan gaza gani na fadin kai kam ka faye gaggawa. Ni kuma gani nake babbar masifa game da yunwa ita babu ruwanta da ka fito ne daga kudu ko kuwa arewa. Nace gaskiya fa gaske ne dan iya abubuwa sun jagwalgwale. Rayuwar talakawa ta koma kamar irin mutanen nan da ke kulle, shi yasa duk da zallan zunzurutun san baharin da ƴan ƙasa suke tunufa, wasu yanda sun sumbule suna fadin abu yayi kamari don gidansu ba a iya girka koda alale. Malaman ƙasa ma naji sun fara wa'azi da huduba, suna fadin shugaban ƙasa Buhari ka taimaka wa talakawan da ba su da kosule. Amma fa duk da wannan wasu mukarraban Buhari na ta kulle kulle, idan an yi kiran a kawo tallafi nan sai su kurda ta can haka su kulle. Sukan ce shin wai so ƴan kasar suke shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi surkulle wajen tattala targadaddan tattalin arzikin da tuni wasu gwamnatocin baya suka bari ya sumbule. Ma'ana dai sun tattoshe dukkanin wata kafa da za a bari shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi wa shawarwarin ƴan kasa lale. Dan iya yace to ai shi yasa na Ikra nake ganin baba Buhari nan fa na da aiki ga diddike, saboda ƴan kasar sun kosa so suke su ga canji kamar a mafarki. Don kuwa yunwa da tsananin tsadar rayuwa sun sa su suna taraki. Sai dai ni ina ga idan har shugaban kasa Buhari na son taimakawa talakawan da suka bashi ƙuru'u masu auki, to dole ne fa ya saurari koke-koken ƴan kasa da shawarwarin masana tattalin arziki don daukar mataki ta hanyar taimakawa talakawan kasa da kuma kaiwa tattalin arziki dauki. Ko da yake dai wannan yunwa fa ta yi nisa da har makotan mu Niger ta riga ta kai musu farmaki. Don an ce ƴan Niger din sun fara yawon neman abinci a gidajen suna da biki. An ce har ma idan abu ya ki sai su buge da neman na shan kwaki. Saboda haka dai ma wasu na ganin koda shugabannin sun taimaka sai kuma mu ƴan kasa mun koma ga Allah da ma'aiki. Nace to dan iya sai mu ce Allah dai ya sa mu dace, ya kuma taimakawa shugabannin mu wajen ganin sun jajirce. Saboda naji wasu malamai suna cewa mu kanmu ƴan kasan fa mun riga mun bace. Dan kuwa dukkanin sharuɗan shari'a da aka shimfida mana ko dai kaga mun butulce ko kuma muna ta kauce-kauce. Shugabannin mu na baya kuma suka dinga damban dumbuzar dukiyar mu don su zarce. Gashi yanzu tattalin arzikin kasar yana ta tangal-tangal, wato tafiya a karkace. Masana tattalin arzikin mu ma sun fito fili suka ce yanzu kam sun gane tattalin arzikin ya riga ya sukurkuce. Shi yasa dole shugaba Buhari ya tattara dukkanin bayanan bunƙasa tattalin arzikin don ya tantance, ya kuma sawa jami'an gwamnatin shi ido don an ce akwai masu sha'awar ƴan sace-sace. Ta haka ne kawai idan Allah ya yarda tattalin arzikin kasar zai turumbatsa har ma ka ji ana Nigeria ta shiga jerin kasashen da suka yi fice.
To lahin dadi karewa. Ma saurare to kuma dai mun me aikin dan jarida ne?
Aikin dan jarida ya fadi gaskiya sannan kuma da ya gaba daidai bai haushi.
To akan wannan batu na hila na hilin difa mu dai mun kawo zancen mun baje shi mun hada yau aka ce ku kan kurciya jawabi ne. Kuma mu mun yi ne ba dan mu zagi wani ba ko mu soki wani aikin mu ne dole ai hakuri da mu.
Kuma ita kanta gwamnati da ta dan dakatar da magana ta domin kenan ta ji kokin.
Yawa da fatan za a dai tunani za a yi tunani za a yi tunani za a yi abin da ya kamata ma saurare ya kacin shirin kenan a madadin
Maryam Bugaje
da Julie Zagresham da Aidin Utku Halimu Jirauki sallama da ku huta lafiya.